أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da safiya, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na fatahoyin rana. Shirin fatahoyin rana shiri ne da hukumar gudanarwa ta gidan Radiyo Rahama ta ɗauki nauyin kawo muku shi, wanda Sheikh Dr. Sani Umar Rijon Lemon yake amsa tambayoyin da ku aiko mana ku masu sauraro. Shirin fatahoyin rana shiri ne da yake zuwa muku ranar Asabar da kuma ranar Lahadi tare da Dr. Sani Umar Rijon Lemon da ta yi masu sauraro. Assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar kullum kafin a shiga cikin shirin da ta yi kan ɗan shimfiɗa domin amfanar masu sauraro to da ta sunna.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين بارك إن وما سوى رغم أولى الوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندى مكفالة بياني أتكين فاتوك النسك ذباتا أكام النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنسى دهالا ينسى نقعي ودندسو أكرم كنسو دليليني hujjoji ne da suke nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suke nuna gaskiyar abin da yazo da shi, suke nuna cewa Annabi Allah ta'ala shi ya zabe shi, shi ya aiko shi zuwa ga wannan duniya gaba daya, koda babu wani abu da dan adam zai kalla ko ya je saurara da zai tabbatar masa da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da nagartarsa, face halayensa da dabi'unsa, to da waɗannan sun isa su zama hujja, hujja gamsasshiya da take tabbatar da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Daga cikin irin abinda Allah ta'ala ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi ne ga wannan al'umma, mai tausayi ne ga halitta gaba ɗaya ma. Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma aikoka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba ɗaya, wato ga halittu duka. Haka nan rahama ne ga ma waɗanda ba musulmi ba, kamar yadda muka yi bayani a cikin bayanin da muka yi a kwanaki da suka gabata. To haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga wannan al'umma ta musulunci. Allah ta'ala yana cewa fa bi rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah ta'ala ce fa bi rahmatin min Allah linta lahum, saboda rahama daga Ubangiji kake tausaya musu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, da ka kasance mai kaushin hali, mai kakkausa zuciya, lam faddu min hawlika, da sun watse sun barka. Saboda haka Allah ta'ala ya bashi, wato ya umarce shi da cewa ya nema, ya yi musu afuwa, ya nema musu gafara, kuma ya nemi shawararsu cikin al'amuran da zai yi. Yake cewa kuma in ya kulli amiya, kan zai aikata wani abu, to ya dogara ga Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai rahama ne ga wannan al'umma. Allah ta'ala yana cewa wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minin wa rahmatun lilladhina amanu minkum walladhina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim. Allah ta'ala ya ce daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa yaquluna huwa udhun, suka ce wa aishi Annabi sallallahu alaihi wasallama mujin mai daukan kowace magana ce, wato komai aka kawo masa da na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba sai ya hawo ya zauna. Allah ya ce qul udhunu khairin lakum, ka ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallama mai sauraron alkhairi ne, mai saurare ne na alkhairi gare ku, yana imani da Allah kuma yana gaskata mu'minai wa yu'minu bil mu'minina wa rahmatu lil ladina amanu minkum kuma rahama ne ga wadanda suka yi imani daga cikin ku saboda haka Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa rahmatu lil ladina amanu wato rahama ce mai tausayi ne ga wadanda suka yi imani rayuwarsa gaba daya ta nuna irin matsalancin tausayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga mu'minai kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da haka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ce wani manzo ya zo muku daga Allah min anfusikum daga jinsin ku azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahal da ku to yana da girma a wajen sa harisun alaykum ku ne matsalancin kwadayin alkhairi ne gare ku bil mu'minina raufur rahim ku ne tausayi ne jin kai ga mu'minai haka Allah ta'ala ya sifanta sallallahu alaihi wasallam da cewa jin kai ne ga mu'mini shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ba ku yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman ba taba ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin abubuwa biyu ba yi wannan ko yi wannan face ya zaɓi wanda yafi sauki matukar dole kasance laifi ne ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam har kullum yana zaba wa al'umma abin da yake mafi sauki cikin al'amura baya san abin da zai tsananta maka ta cikin harkar ibada maiki sallallahu alaihi wasallam baya sanya abin da zai zama wahalarwa zai zama takurwa ga al'umma sa shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda maiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ana shakka ala ummati la amartuhum bisiwak ba a kulle sana ba dan kada in tsananta wa al'umma ta ba to da sai umarci su su rika yin aswaki tare da kowace sallah wato kowace sallah mutum zai yi sai ya hada alwala da aswaki to yin haka zai zama da tsanani da takuruwa ga al'umma musamman idan aka ce wannan umarni na wajibi ne kamar yadda nafsi yake nunawa da annabi zai wajabta wa al'umma su rika yin aswaki duk sanda za su yi sallah babu shakka wannan zai zama akwai wahalarwa akwai takuruwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da irin wannan umarni ba wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayin wannan al'umma hatta cikin sha'anin ibada ta cikin sha'anin addini annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu baiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashukka ala ummati lama takhallaftu an shari'a ba dan kada in matsa wa al'umma ta ba to da babu wata rundunar yaki da za ta fita face na cikin tare da ita to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka to da ya kasance wajibi ne akan kowanne sahabi ya fita kowanne yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita to sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba wannan duk yana nuna maka yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da tausayi ga wannan al'umma mu duba yadda ya kasance yana shiga sallah da niyyar tsawaita ta kamar yadda yake faɗa yake cewa ina shiga sallah in fara sallah da mutane da niyyar in ja sallah ta yi tsawo to amma idan na ji dan wato wata mata ɗanta yana kuka sai in takaita sallah saboda tausaya mata da nake yi wato saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin yadda uwa take jin damuwa idan ɗanta yana kuka musamman kuma a halin da take da ba za ta iya yin wani abu saboda ibada saboda sallah ya san da wannan to a duba da wannan ya kasance kan wato takaita sallarsa saboda kawai ya yi mura'atin ya lura da irin wato abinda uwa take ji na damuwa da kukan ɗanta to wannan duk yana nuna maka yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake da tausayi ga al'umma sa hatta cikin sha'anin ibada mu duba mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya aiki wato masu ya aiki masu karantarwa masu wa'azi idan ya tura su garuruwa ya kance yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunafiru yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta to ku nema wa mutane sauƙi ba tsanani ba sannan kuma wa bashiru wa la tunafiru sannan ku yi duka bishara ku riƙa yi mutane albishir kuna sa musu farin ciki a ransu ba ku riƙa gaya musu abin da za su bazama ba za su firgita za su tsorata za su razana za su kasa su samu kwanciyar hankali bashiru wa la tunafiru to haka ma yake sallallahu alaihi wasallam ya kasance rayuwarsa yana nuna wa al'umma sai da nuna sahabbansa abinda yake sauki ga wannan al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci asifan ta shi da cewa rahama ce ga wannan al'umma, rahama ce gare ta da dukkan al'amuran ta gaba daya. Shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fita ya yi sallah a gidansa a rumfa, to sahabbai suka ji motsinsa yana sallah, suka tsado cikin masallaci suka rika bin sallarsa. Kashi gari ya tashi ya yi, suka kuma cika fiye da da, to daga haka sauraka sai ya ki fitowa a karo na uku, karo na hudu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa, suka zo suka yi jira, suka yi jira, annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ya yi wannan sallar ba. Sai kashi gari yake cewa dukkan kusurniyarku da kuke yi ina jin ku, gyaran murya ce ko wani motsi da za ku yi don in san cewa kun iso kuna nan a tashi a yi wannan sallah ta kiyamul layl, ina jin ku. Sai dai na ji tsoron kada a ci gaba da haka, kuma Allah ta'ala ya farlanta muku ko ba za ku iya ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa fitowa wannan kiyamul layl gudun kada Allah ta'ala ya ce, to tunda ya ga sahabbai suna son wannan kiyamul layl din, to ya zama farilla akan musulmi ko da yaushe su tashi su yi kiyamul layl, wanda kuma wannan zai zama akwai matsala, akwai wahalarwa. To wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam gudun kada haka ta faru ga al'ummarsa, ya janye jiki ya ci fitowa. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa da dama. Ka duba lokacin da ya ce anna Allah qad farada alaikum alhajj hajja fa hujju, Allah ya farlanta muku hajji, da haka ku je ku yi hajji. Wani mutum ya tashi ana kiransa al-Aqra ibn Habis, ya tashi ya ce ya Rasulullah fi kulli am, duk shekara wajibi ne mutum yana da dama sai ya je hajji? Annabi ya shiru ya ce shi komai ba. Ya sake cewa duk shekara sai mutum ya je hajji? Annabi ya kyale shi bai ce masa komai ba. Ya sake magana ya ce ya Rasulullah a fi kulli am, duk shekara? Dan shi Rasulullah ya ce la kuntu na'am la wajabat wala masfa'atu, da zan ce in to da ya zama wajibi kuma za ku iya ba. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ta kaukaucewa duk abin da yasa zai zama tsanani, zai zama matsatsi, zai zama takurwa ga al'ummarsa. Babu shakka wannan gudar aya ce da take tabbatar da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga wannan al'umma, kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa wa yadawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya sauke wa al'umma da ta gabata israhum, nauyin da yake kansu da kuma kukumin da yake wuyansu, wanda Allah ta'ala ya tsora musu saboda taurin kansu da fantarewar da suke annabawa. Allah ta'ala ya rika haramta musu abubuwa. Allah ta'ala ya kisha fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, saboda zaluncin waɗanda suka zama suka ce su Yahudawa ne, harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, muka haramta musu kayan daɗaɗɗaki da da aka halatta musu. Ubangiji ya haramta musu abubuwa da dama saboda taurin kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya sauke musu wannan nauyi. Shi ne wani uhillu lakum ba'da alladhi harrama alaikum, kamar da annabi Isa alaihi salam yake gaya musu, ya zo ya sauke musu wani abin da aka haramta musu. To annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gaba ɗaya shi shi ya sauke musu, ba mana sashi ba duka gaba ɗaya, ya sauke wa al'ummomin da suka gabata dukkan wasu nauyoyin da suke kansu. To wannan shi yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne, mai tausayi ne ga al'ummarsa, hatta a cikin sha'anin ibada, hatta a cikin sha'anin addini. Allah ta'ala ya sa mu dace.
Malam, tambayar mu ta farko a wannan satin take cewa malam ina so a yi mani ƙarin bayani akan taimama, sako daga Ibrahim Sani.
Taimama ibada ce ko in ce tsahara ce da Allah ta'ala ya sanya ta a madadin alwala ga mutumin da ba zai samu yin alwala ba saboda wata larura, sai aka ce ya taimama. Allah ke cewa in kuntum jurban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fasawwu wujuhakum wa aydiyakum ilayhi. Ubangiji ta'ala ya ce idan kuna da janaba fattaharu to ku yi wanka ku tsarkaka. To bayan an faɗa alwala na ce to in kuna da janaba ba ku tafi alwala da janaba sai ku yi wanka ku yi wanka ku tsarkaka. Wa in kuntum marda aw ala safarin, in kuma kuna cikin halin rashin lafiya ko kuna cikin halin tafiya, lam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiban, to sai ku bi tudun ƙasa wanda yake mai tsarki, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, sai ku shafi fuskokinku ku shafi hannunku daga wannan tudun ƙasa. Haka Allah ta'ala ya faɗi yadda ake taimama a dunƙule ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma يبين هيبدأ بالنسي في شو أسيه ما مضربته اللوشي والكفي تيماما بوغو كثاني بذاتيا ذا فسكا دكو مهناي وانا هديسي ينا من شو أسيماما بوغو كثاني بذاتيا سو لي أكي ذوكا كسما سو بيبا سنن للوجه والكفي فسكا دتاكو كمهناي بيو أكي شافا فسكا دتاكو كمهناي بيو وانا شيني أبين لي أهتبك أشكي سيحيني حديث الأمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه لوك شنو سكي كفيا جنبا تسامي سبا مروا أمار يكي جاء ما يكي فتا يكي فتا شو عياش من ذا الله صلى الله عليه وسلم فتمكا كما تمكا الحمار كما يتمكا الحمار يوي بلجمة كبر يندا جاكي يكي بلجمة وكينا غيرن كبروا لشيني زي زي ما مسأل حارة لوكشن بيزوي كا أنه صلى الله عليه وسلم وقع من دي فارو أنه صلى الله عليه وسلم يكي شاء إنما يكفيك أن تبقى أنت تقول بيديك هكذا فضرب الأرض بيديه فمسح به ما وجهه وكفيه نبي يشيل شيء أي كوي أبن ذي يدي قمسر شيء كوي كبقى هننك أكسا كما حكا نبي يبقى هننا ينسى أكسا فنبي شاك فسك سدى هننا ينسى تقول إيش شيء تماما سيدي يبقى كسا سوء أبن ذي تبتا أسونا كينا صحيح يا كوي رواية تنسى عمر مرفوء يا أمر واجر متعنجان تبا ما لم يسن بيان رشن جلس كما حافظ ابن حجر على أسقلاني لسوناس سوراك أبن ذي تبتا أشكي صحيحين شيني التيمم ضربة للوجه والكفين وتنبي بيجي قصاد حنسا سنين شاكو فسكسا سنين شاكو حنا ينسا سما حنا الناس ذو أبن يا أبن يا كو أباس يا كي حرشنقو يا حنبا وتو يا حنكو زي شاكو wannan ita ce ce ba ma dora ka ba wani aiki ne mai wahala ba har da za a yi ta wato wahalar da mutum wajen koyarsa dukan ƙasa mutum kawai zai yi gurin da yake ɗariri ne mai tsarki ne ya buge shi da hannayensa biyu ya shafi fuskarsa sannan kuma ya shafi hannayensa biyu ba wai abinda ake so ba ya yi dumu-dumu da ƙasa wani suna zaton cewa ita ce ba ma yadda ake cewa ko ruwa sai ya taɓa ko'ina daga cikin gaɓoɓin alwala to ita ba ta yawa sai ko'ina ka yi ka sa ƙura ka yi furufuru sannan ka yi taiwa ba a'a ta yawa ba a sharaɗin haka ka zo ka bugi ƙasa da hannunka ka shafi fuskarka da wannan abin nan sannan ka shafi takunka hannunka shi kenan ka gama taiwa ba wannan shi ne abin da Allah ya faɗa kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin azzatattun hadisan sai ya fassara abinda ayat take cewa wannan ita ce tema ta dace
wannan yake cewa shi ne halitta a biyu wanda yake yin duba sallah sako daga sani Abdullahi bin Jabir
Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da yazo gun dan duba a cikin hadisin Muslim hadisin yana cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ata arrafan aw kahiran fa sa'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawma wanda ya zo waɗanda duba ko goka ya yi masa tambaya to ba za a karɓi ka sallarsa ba ta kwana 40 shi ba ɗan duban ba shi wanda ya je gurinsa ma kawai don ya yi masa wasu tambayoyi don ya ji wasu bayanai a wajensa ba a ma ce ya gaskata shi ba ba ma wai shi ya gaskata shi ba a zuwa ba wajensa har ya zauna yana masa tambayoyi to wannan ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40 to ina ga wanda ya je ya tambaye shi ya yi masa bayani ya kuma yadda da abin da ya faɗa ina kuma ga shi bokan kansa kaga shi al'amarinsa ya fi girma domin hadisin Tabarani wanda ya rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud da kyakkyawar salsala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk ya zo wa boka ya yadda da abin da yake faɗa masa to wannan ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu ya alamu ma fi samawati wal ardi al ghaibu illa Allah kace wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa wato bana ku duka da suke cikin sama da wanda duk suke a ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah to mutum wanda zai ce zai baka labarin abinda ya wuce ba tare da yana gurin akai ba tare da an ji an gaya masa ba a yana amfani da aljanu ko ya ce zai gaya maka abin da zai faru nan gaba zai faru da ni ka mai daɗi ko mara daɗi to abu shakka wannan yana shi yana da awar haƙƙin Allah ne wato yana shiga haƙƙin Allah ne yana so ya sanya wa kansa wata riga da ba ta shi ba, shi rigar da auren sanin gaibi. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ya kafircewa abin da aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Qur'ani, shi ko Qur'ani za abin da ya faɗa. Wala tadri nafsun madha taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu wata rai da ta san me za ta tsoro wuta gobe, kuma babu wata rai da ta san a ina za ta mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta koyan gata na cewa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari. A cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe, annabi ce bar wannan magana, ki saba da abin da kike faɗa mai bai iyayenki da alfahari da jarantarsu, amma ki bar wannan magana. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya tsawatar ina ga wani wanda ba kowa ba, ba wanda yake ma kike da tsoron Allah ba, ya maka da'awar zai gaya maka abin da yake nan gaba zai same ka, ko kuma ya ce zai gaya maka sa'ar ka, kuma shin sa'ar ka ko yadda saura ka, duk mutumin da yake yana shiga haƙƙin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa da shi kamar da yake cikin suratul A'raf, قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون لقوم يؤمنون. الله تعالى يقول كتي لا أملك لكم نفعا ولا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا اللهم لك وكينا أنفاني وكنت تروى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير دا أتينا سن غيبي to da nawa ta aikin alkhairi kuma masalle su da ba abin mai yayi su ba samu na in ana illa nadhiru wa bashiru liqawmin yu'minun, ni ba wani bane face mai gargadi kuma mai bishara ga mutanen da suke imani. Saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya cewa annabi sai ya faɗa, shine matsayin da Allah ta'ala ya tsayar da manzon sa sallallahu alaihi wa sallama. To ina ga wani kuma da zai da awar shi ya san abin da zai same ka, ko kuma ya san abin da sa'ar ka da rashin sa'ar ka kai yadda Allah ta'ala ya gaya wa Annabi Nuhu cikin maganar mutane yake gaya wa mutanensa, wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lati tazri a'yunukum lan yu'tihum Allahu khaira, wato ba zan ce da ku ni na san gaiba ba. Annabi Nuhu alayhi salam wanda yana cikin annabawa da Allah ta'ala ya fifita, ba zan ce da ku na san gaiba ba, ba kuma da ce ba zan ce kuma wala a'lamu wala aqulu inni malak, ba zan ce kuma ni mala'ika ba ne, ni ban ce mala'ika ba ne, ina da wata fawa da wani karfin da yafi na kowa, sannan kuma ni ban ce na san gaiba ba. To haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarce shi ya ce wala alamul ghaib, ban san gaiba ba. Saboda haka wani ya zo ya ce shi ya san gaibi ko ya san abin da zai faru nan gaba gobe ko in an jima, to babu shakka wannan yana shiga yana ƙaryata abin da Allah ta'ala ya koyi a cikin littafin sa. Shi yasa Annabi ya ce faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kaga wanda yake da wannan sifa ana buƙatar sa ya jaddada imaninsa, jaddada aqidarsa, jaddada alaƙarsa da Allah, bai cancanta wannan a ce shi zai wuce ba bai ja ka sallah ka fi shi ba, domin a tsakanin shi da Ubangiji akwai wato rashin jituwa ba kuma ba, domin ya shiga haƙƙin Allah. Allah ta'ala ya gargaɗe shi kada ya abu, kuma ya shiga ya ɗauki rigar Ubangiji ya fawa kansa. Wannan bai kamata a ce shi ne jagoran ka a cikin sha'anin ibada musamman sallah wacce ta fi kowace girma ba.
Mutum da na gaba yake cewa mutum zai iya karatun fatiha a lokacin da liman ke karatun sallah a boye, domin wasu na cewa ba a karanta sura sai dai fatiha kawai, sako daga Usman Babangida Salanta.
To fatiha ita ce abin da yake wajibi ga masallaci ya karanta lokacin da yake sallah, da sallar salama ya faɗa a cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Ubadah bin Samit. Maki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata illa bi fatihatil kitab, ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba. Dan haka karatun fatiha wannan shine wajibi ga wanda yake salla, na iyaka an yi sabani ga wanda yake bin liman shin zai karanta ko ba zai karanta ba, wanda a wannan fili mun taɓa yin bayani a baya cewa magana wacce take tsakatsakiya cikin maganganun da malamai suka yi dangane da wannan matsala shine, idan mutum yana bin liman a sallar da take sirriya ce, wato ba a jin karatun liman, yana yin karatun sa ne a sirri, to ma mu zai karanta fatiha shi ma a sirri. In ya karanta abin da ya dora akan fatiha wannan ba laifi ne, zai yi karatun sa kamar yana sallah kamar yadda yake yi yayin da yake sallah shi kadai zai karanta fatiha da sura ko fatiha ita kadai a cikin raka'o'insa wannan idan asirri limin yake karatunsa ko kuma yana bin liman a sallar da take jahariya ce wato ana bayyana karatu a cikinta amma kuma yana gurin da ba ya jin karatun liman saboda haka liman a gurin kamar wanda yake bin limanin da ba ya jin karatunsa ne to shi ma a nan zai karanta a fatiha a asirri ba a bayyana ba ko zai karanta fatiha shi ma asirri ba a bayyana ba domin abin da Allah ta'ala ya ce wa idza qura'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani fastami'u lahu ku saurara karatunsa wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamuna lalle za a yi muku rahama in kun yi haka to wannan kaga idan ana jin karatu to kana jin karatun liman to wajibin ka kai shiru to amma inda baka jin karatunsa kaga wannan aikin da aka ce fa ansitu kai bai hau kanka ba to a lokacin sai hadisin la salata liman lam yaqra fatihatul kitab yazo a wannan lokacin sai ka karanta fatiha idan kana jin liman a sallar da take jahiriya ce amma kuma kana jin karatu wato kana jin kuma karatun liman kana jin su sallar jahiriya kuma kana jin karatun sa to a nan sai ka tsaya ka saurari karatun sa ba za ka shagaltar da kanka da karatun fatiha ba abin da yake wajibi a kanka shine idza qura'a alquran fastami'u lahu shi ne ka saurari karatun wa ansitu kai shiru gaba da hankalinka wajen saurari abin da liman yake karantawa wannan ita ce magana da take a tsakiya ko ita tafi hado da liman gaba daya karatun sura a cikin sallah sunna ne mutum yayi ya kara wa kansa lada ne a cikin sallah sai ya kara haɓaka lada da cikin sallah sai amma ba wajibi ba ne ga mutum zai karanta fatiha kawai a cikin sallah ba a cewa sallah sabata ba kuma ba a cewa sai yayi yayi sujudu sahwi wato sujudan rakanwa sauran kashi ko da kai kade kake sallah ba tare da liman ba karatun sura ba wai wajibi bane ba kuma zai jawo lalacewar sallah ba ko kuma zai jawo sujudu sahwi
wannan yake cewa shin akwai wasu dabaru na hadda alqur'ani da mutum zai bi daga satin na is muhammad
to hadda alqur'ani kamar hadda sauran abubuwa ne duk da cewa shi alqur'ani ubangiji ya ware shi don sa khasiyya yake cewa na kaje sallan qur'ani da zikir hanyar zikir mun sauƙaƙe alqur'ani don wa'azi don awazanto don aikin tintini saboda ka shi qur'ani Allah ta'ala ya hore shi ya sauƙaƙe shi ta yadda mutum zai iya karanta shi kuma ya haddace shi saɓanin sauran abubuwa za ka karanta ka haddace amma ba sauƙin su ba izinin alqur'ani ba to Allah ta'ala ya sanya qur'ani wannan khasiyya wato ya sanya masa wannan bambanci da sauran maganganu ubangiji ta'ala ya sa shi ta yadda yaro da babba da tsoho da tsohuwa da mai jin larabci da wanda ba ya jin larabci duk za su iya karanta duk za su haddace sai ka ga cewa mutum baya gane komai a larabci amma ya haddace daga farkon suratul baqara har zuwa suratul nasi ko daga fatiha baqara har zuwa nasi ya haddace komai wataƙila ma zai iya rubuta maka shi amma babu wani abu da za ka ɗauko da larabci ya iya karantawa ya gane in ba alqur'ani ba wanda littafin da yake da wannan khasiyya ɗin don haka akwai wannan abu na farko abu na biyu duk abin da za ka karanta ka haddace to yana buƙatar ka ba da ka nutsu lokacin da za ka karanta shi yasa ake so ka zaɓi lokacin da ya fi kowane lokaci nutsuwa wato lokacin da ba hayaniya ba kayaniya ko don ya kasance da daddare kafin ka kwanta ko kuma da asuba wato ko da daddare kafin ka kwanta lokacin duniya abin nan gari ya yi tsit babu hayaniya babu kayaniya kai ba kuma ka samu ka ɗan huta ko kuma da safe kafin gari ya waye a shiga hada-hada hayaniya ta yi yawa domin hayaniya ta yi yawa za ka riƙa ɗaukan hankalinka duk sanda wani abu zai riƙa ɗaukan hankalinka kuma to hatta ba za ta yi sauri ba a irin wannan yanayi kuma za ta yi ƙarfi ba shi yasa ake son ka samu lokacin da ya dace yawanci magabata sun kasance suna yin abin bayan asuba to bayan sallah asuba sannan a gurin da yake shi ma guri ne wanda yake babu abubuwan da su ɗau hankali wato ya zamana a guri ne da ba abin da zai rika ɗaukan hankalinka in akwai abin da yake jan hankalinka to shi ma zai kawo cikas wajen saurin kadda ko wajen zamanta sannan abu na hudu wato maimaita abin da ka karanta, wato lokacin da ka karanta ka maimaita har ka tabbata cewa ka rike, wato ka maimaita ba ɗaya ba domin sauce kalimar tubarra mai sa tusafirra, to abin da za ka karanta sau ɗaya ba zai zauna ba, ko da kana jin ya zauna to ko bai zauna ba, in an jima za ka lalube shi ka rasa, so haka ana buƙatar ka maimaita sau adadi, shi ka wasu za su na maimaita abu wato adadi da yawa, wani ma sai ka ga ya maimaita karatu sau dubu a adadi sau dubu don ya ga cewa tabbas wannan abu ya zauna ba zai kuma kuɓuce ba. Wajen maimaita din nan kana iya maimaita a lokuta daban-daban, wato misali ka tashi da safe ka karanta shafin da ke nan daidai da kwakwalwarka, shafi ɗaya, rabin shafi, shafi biyu, shafi uku, gwargwaro da kake nan ɗauka za ka ɗauka ka maimaita shi sau adadi mai yawa, muƙaddara ka maimaita shi sau 30 ko sau 40 ko sau 50, to sai kuma ka bari sai can bayan azahar sai ka sake maimaitawa, sannan bayan la'asar sai ka sake maimaitawa, bayan magariba kafin ka kwanta kuma sai ka sake maimaitawa, to za ka samu cewa ya zauna fiye da yadda kake zato, ta yadda gobe in ka lalube shi za ka same shi. Sannan abu na biyar shi ne ka samu wani wanda za ku riƙa bitar abin da ka karanta, domin shi Ƙur'ani kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi raƙumi saurin kuɓucewa daga dubiyansa, wato yadda raƙumi yake saurin kuɓucewa daga dubiyansa in bai ɗauri da kyau, wato Ƙur'ani ya fi shi saurin kuɓucewa, don haka yana son a riƙa bibiyarsa ana bitarsa. To ka samu wani wanda za ku riƙa yin bita ɗin tare, ka ji yadda shi ya ji yadda kai, ko kuma kai ka ji yadda shi idan shi ba da buƙatar ji yadda kai, to zama da wannan yana nan ko da yaushe kuna yi, to wannan zai taimaka. Sannan abu na ƙarshe wanda zai taimaka wajen haddura Ƙur'ani shi ne karanta shi a sallah, to duk sannan mutum yake karanta Ƙur'ani a sallah to yana zama sosai a kansa, domin yayin da mutum yake sallah gaba ɗaya yana tattaro zuciyarsa da tunaninsa ne guri guda, to a wannan yanayi sai ga duk abin da yake karanta a cikin Al-Qur'ani yana samun zama a kan kwakwalwarsa sama da a ce yana karatun a wajen Al-Qur'ani a wajen sallah, inda yake da dama ya yi waiwaye, inda yake da dama ya katse karatun ya yi magana da wani ko ya tashi ya ɗauko wani abu ya dawo ya zauna, sai ka samu ba lallai Al-Qur'ani ya zauna kamar a ce a sallah inda ba shi da duk waɗannan damammakin ba, ba shi da dama ya yi waiwaye, ba shi da dama ya zanta da wani, ba shi da dama ya tafi nan da can ko ya hinka hannu ya jawo wani abu ko ya ɗauka ko ya aje, ko dole dai aikin sallah ɗin shi kaɗai ne zai yi, to wannan tattaro hankali da zai yi shi zai taimaka masa wajen Al-Qur'ani ya zauna a kwakwalwarsa sosai. Sannan abu na ƙarshe addu'a, da kalmata ya yi addu'a Allah ta'ala ya ba shi fahimta ya ba shi ilimi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ƙul rabbi zidni ilma, Allah ya umarci annabinsa da ya riƙa addu'a yana cewa Allah ka ƙara min ilimi, to babu ilimin da ya kai sanin Al-Qur'ani sai ke riƙa addu'a Allah shi ma ya ƙara masa ilimi, Allahumma allimni ma jahiltu wa anfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma, wala ya ci addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wani, to mutum ya riƙa yin wannan Allah ya sa dace.
Kuna yake cewa malam limamu gaskiyar maganar da wasu ke yi sai ko dauriya kacciyar za ka samu lada,
babu abin da za ka yi shi da riya kuma ka samu ladansa, abin da mutum ya yi da riya to ya yi dan wani Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kamar da ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah cikin Sahih Muslim a hadisin Qudsi, Allah ta'ala ya ce ana azna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ma ghairi saraftu wa shirkahu, wato ni nafi kowa wadatuwa ga bari shirka, dukkan wani wanda zai wani aiki ya hada Allah ya hada wani da ni cikin aikin nan taraktuhu wa shirkahu, sai in kyale shi da shirkar sa bana so, saboda ka ubangiji yana da wadatar da baya buƙatar shirka, baya buƙatar ka tara shi ka hada shi da komai cikin aikin ibada, in kuma kai haka sai Allah ta'ala ya barka ya bar aikin ka. Allah ta'ala yana cewa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wanda duk yake son kyakkyawar haduwa da ubangijinsa to ya aiki na kwarai, falyamal 'amalan salihan, ya aiki na kwarai, aiki na kwarai shi ne wanda ya dace da shari'a, ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada kuma ya tara wani cikin bautar ubangijinsa, wato kada lokacin da zai yi bauta ya yi ta dan wani ko dan neman ladan wani ko dan wani ya yaba ko dan wani ya gani ya jinjina masa, ne haka to ya saba wa umarnin Allah ta'ala, kuma Allah ta'ala zai bar shi da aikin sa. Shi yasa Allah ta'ala ya sifanta aikin munafikai, shi aikin da suke yi shine suna yin sallah dan mutane, wala yatuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun. Allah ce la yatuna salata wala illa hum kusala, munafikai ba za su zo sallah ba sai cikin kasala, wato duk cikin sa amace kamar ba za su zo ba, kawai dai sun zo ne dan kada a sa musu tsama ko a yi su hutu a ga maganar su cewa ba sa zuwa sallah ko ba a ganin su a sallah. To wannan za ta sa su zo, wala yunfiquna illa hum karihun, ko ba za su ciyar ba sai tilas, kawai ba yadda za su yi ne, kawai an ce a bayar to ko dole ne su ma su bayar, kawai su ɗauka su bayar amma ran su a ɓaci zuciyar su a takure. To Allah ta'ala haka ya sifanta aikin munafukai. To yanzu ya ce mutum ya yi aiki irin na munafukai, kuma a ce Allah zai ba shi lada ko kusa, wanda zai yi abu ba don Allah ba, to Allah zai watsar da wannan aikin nashi ya bar shi tare da shirkarsa a ranar gobe kiyama, ya ce ka je wurin waɗanda ka yi dan su su biya ka ba gona ba, to kaga kuwa babu abin da zai samu kenan.
Kuma ita ce wa dan Allah malam ayi nasiha ga iyaye mata masu faɗarin maganganun maganganu a kan ƴaƴansu, wasu ma ƴaƴan za su kira ƙanana ne amma sai su dinga la'antarsu, daga hadith S Sawiyya.
Wato abu ne mummuna ƙwarai da gaske iyaye su riƙa yi wa ƴaƴansu munanan kalamai, munanan addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum la tad'u ala auladikum wala ala amwalikum, kada ku kuskura ku rika mummunar addu'a ga kawunan ku, ku rika mummunar addu'a ga ƴaƴan ku, ku karku mummunar addu'a ga dukiyoyin ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi haka, sannan uwa da iyaye kar su yi ƴaƴan su mummunar addu'a, ya dace da lokacin da ake karɓa addu'a, kuma Allah ya karɓa addu'arsu. Musamman ma idan mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu la turaddu da'watuhum, da'watul musafir wa da'watul maghlub wa da'watul walidi ala waladi, wato mutane uku ba a mayar da addu'a su, wato in sun yi addu'a nan take ake karɓar ta, addu'ar matafi da addu'ar wanda aka zalunta da addu'ar uba da ɗansa. Haka uba ya yi wa ɗansa mummunan baki, ko uwa ta yi wa ƴaƴanta mummunan baki, wannan in abin da in aka karba to abin da zai wata kyau ba ita kanta, shi wai ban gani wata kyau ba, saboda haka ba daidai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sun fita tare da sabansa, so cikin su akwai wanda yake kan abin hawansa, yake kan taguwarsa, sai ya taguwar tashi irin ba ta sauri, in sai ya la'ance ta, ya ce da ita mal'una, wato tsinanniya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sauka kamar rubu, ba za mu tafi da tsinanniya ba, wato tafiyar da za a yi ba za mu yi ta wannan tafiya da dabbar da ka kirawo tsinanniya ba. To idan haka har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alagi dabba, ina ga kuma wanda zai ya hana ala'anci dabba a yi mata mummunar addu'a, ina ga wanda kuma zai yi wa ƴaƴansa da cikin sa. Babu shakka wannan rashin fahimtar addini ne, abin da ya kamata ko da yaushe shi ne iyaye su riƙa yi wa ƴaƴansu kyawawan addu'o'i, ko da sun nuna daidai ba su gaya musu su faɗi kalma mai daɗi, sai Allah ya shirye ka, Allah ya gyara ka, Allah ya ganar da kai, irin waɗannan kalmomi su ne ya kamata su ka faɗa wa ƴaƴansu, ba Allah ya tsine maka ba, Allah ya la'ance ka, Allah ya wadaran ka, da sauran kalmomi waɗanda in Allah ya karɓi wannan addu'a to abu ba zai yi kyau ba. Shi yasa Allah ya ce walau yu'ajjilullahu linnasi sharra isti'jalihim bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum, da Allah zai gaggauto wa mutane yadda suke gaggauto wa kansu sharri, to da Allah ya gama da su. Wato yadda mutane za su rika yi wa junan su addu'a mummuna, ko su yi wa ƴaƴan su ko dukiyoyin su mummunar addu'a da Allah zai karba, to da rayuwar ta su ya gama da ita, haka wannan ba daidai bane. Sai ka Allah ce wa da'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula, dan adam yana addu'a da sharri, yana roƙon sharri yadda yake roƙon alkhairi. Dan adam ya kasance mai gaggawa ne, to ya kasance mai garaje ne, don haka ba daidai ba ne iyaye su yi wa ƴaƴansu mummunar addu'a wacce in Allah ya karɓa ba za su ji daɗin rayuwarsu su kansu ba.
Wannan yake cewa a matsayina na musulmi wani irin aiki zan dinga yi wanda zai ba wa addini na gudunmawa a al'ada?
To babban aiki da za ka yi shi ne gyara kanka tukunna, ka ba da kyakkyawan misali, wato a karan kanka ka nuna cewa musulunci wani abu ne a wajenka, دعاء أظن الدعوة بالقدوة وتمكن الكرة متعب زوج مسلم شيء تهنير فزأ بنكوي أو جنسه يا فتاشي لي سما دكومي wato karan kanka ka musulunta musuluncin ka zama kana wakiltar musulunci da aikinka da maganarka ka zama mai gaskiya ka zama mai riƙon amana ka zama mai sada zumunci ka zama mai kyauta ka zama mai tausayi ka zama duk wani abin da musulunci ya ce yana son ƴaƴansa su riƙa yi ka ƙoƙari ka kwatanta mu iya bakin gwagwado to wannan shine babban abin da zaka za musulunci zai ribata daga wajenka sannan na biyu sai ka zama muftahan lil khair wa ghlaqan lil shar ka zama duk inda kake mai kokarin bude alheri ne mai kokarin yada alheri ne mai kokarin rufe dukkan wani abin da yake sharri ne dukkan wani abin da yake mummuna ne duk abin da yake saban Allah ne duk abin da yake laifi ne kai kokarin ka ka toshe hanyar sa ka kuma bude ta buɗe hanyar alkhairi ka zama mubarakan aina ma kunta mai albarka a duk inda kake mubarak duk inda kake za a ga albarkar zaman ka a gurin za a ga komai yana kyau za ka dasa soyayya da ƙauna da mutuntaka da zumunci tsakanin zukatan waɗanda suke tare da kai babu shakka wannan zai taimaka wa addininka sama da komai saboda haka babu abin da mutum zai yi irin ya musulta halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa da mu'amalarsa wannan zai taimaka wa musulunci da wannan ne aljilul awwal wato tsari ku na farko sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fice da wannan ne suka kama duniya da wannan ne Allah ta'ala ya ba su nasara da wannan Allah ta'ala ya ba su nasara wato Allah ta'ala bai ba su nasara da yawansu ba ko da ƙarfinsu ko da muzuransu ko makamansu a'a da kyakkyawan halaye da kyakkyawar ɗabi'a da tsoron Allah wata rana wani jakada ya zo wa Sayyidina Umar ya zo yake gaya masa cewa an yi nasara a yakin nan da muka fita da abokan gaba mun yi nasara ya ce yaushe aka fara yakin yaushe aka tsare shi an fara bayan sallar asuba ko bayan walha sannan aka tsare kafin magariba Sayyidina Umar ya fashe da kuka shi a daga kana kuka kuma na gaya maka nasarar da musulmi suka ci ya ce babu shakka wannan dogon lokaci da aka ɗauka wato tsakanin magariba da isha kuna tafafata alama ce ta cewa muna da laifuka da yawa ba ku san cewa muna cin nasara ne akan abokan gabanmu ta hanyar karancin zunubinmu da yawan zunubinsu amma in muka zama daidai wa daida a zunubi irin yadda suke laifi mu ma haka muke laifi to shi kenan wanda ya fi ƙarfi da makami ya fi ƙarfi na yawa su kenan sai zai murƙushe ka duba yadda Sayyidina Umar ya ga tsawon ma'araka ba tunda har aka kai tun daga safe har aka kai kusa da magarba Allah bai bada nasara ba to lallai ya nuna cewa akwai matsala a cikin su kansu musulmi suna da zunubi to shi ne magana da yake faɗa inna Allah azzala bil islam wa ma tazalla al izzata fi ghayrihi azalla Allah Allah ya karfafe mu ya daukake mu da musulunci duk sanda muka nemi wata daukaka ta wata hanyar ba ta musulunci sai Allah ya kaskanta mu haka babu abin da musulmi zai yi ta mutum musulunci sa da addinin sa irin shi karan kansa a ga cewa musulunci yana tare da shi akwai wani daga cikin masu da'awa masu wa'azi da yake cewa kai mu daulatul islam fi anfusikum taqum ala ardikum ku kafa daular musulunci a karan kanku wato a halayyarku da ɗabi'unku sai ku ga takuku a ƙasashenku wato idan ku a karan kanku ba ku tsaya da musuluncin ba to za ku yi tunanin cewa kuma takuku a ƙasarku tana buƙatar ku a karan kanku ku zama musulmi ne na haƙiƙa wanda kuke ɗaukar musuluncin ta ko'ina to babu shakka wannan shi ne babban abin da mutum zai yi ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addininsa
wannan ke cewa menene hukuncin mutum da suke fitar da iska su gaban ta idan suna sallah ba su na isawa
fitar iska ta gaba wannan ba ta faruwa ta warware alwala wanda ke warware alwala shi ne rihe kuma ta baya ke fita sai dai idan ta fita iska tare da wani abu to wannan shi ne zai zama amma ba iskar ita kadai ba
Wannan yake cewa nuna hikimar ware kasar kabari ta adaban ta uwa daban kuma a ce ta yar za a farasawa daga sama. Sako ta Hamza in Musa unguwa uku.
Wannan al'ada ce da kawai ake ta gudana amma ba wai mutsafi ba ne ba wai musulunci ne ce in an haka kasa ta sama daban ta kasa daban kowace ta zama daban zaman kanta. Wasu masana da suna cewa abinda yasa ake yi saboda ta kasan tana da taushi wato in aka sa ta a sama to karfarin zai kame makon ya baje da wuri kuma tana da nema tana da danshi a jikinta. Sai ya zamana kuma tafiya ta tafiya sai wasu ke hawo wani tunani ko ta kasan wai ta saman ita ta saba da shi ta kasan kuma ta saba da shi in aka tura masa ta kasan a kan sa to za ta wahal da shi to wani mummunan zato ne wanda bai kamata mu yi wa dan uwansa mu yi ba shi mu ga dan uwansa mu so shi ne ke wani zato ba cewa kasa ma za ta azabtar da shi in ka ga an yi wa mutum azabar kabari to cancanta yi ba kawai dan bai taka guri ba ko bai wata kasa ta azabtar da shi. Akwai matsar da kabari yake yi wannan kowa ma sai ya matse shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'd ibn Mu'adh shugaban Aus lokacin da ya rasu wanda sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil qabri dhamma law la jamina ahad la la jamina Sa'd ibn Mu'adh wato kabari yana da wata matsa da yake yi wanda duk aka rufe shi a ciki da akwai wanda zai kubuta ya tsira daga wannan matsar da shine Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtazza arshur rahman li mawt Sa'd wato al-arshin Allah ta'ala ya girgiza saboda mutuwar Sa'd. To da a ce akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar da Sa'ad ne sai ka ga wannan ko ka raba kasar ko ka shudda ta kasa ta sama ta ina ne wannan matsar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai kubuta daga wannan ba wanda nan kuma a kabari gidan ni'ima ne ga dukkan wani mu'mini a gidan azaba ne kuma ga dukkan wani munafiki ko kafiri saboda haka aikin mutum shi zai cece shi a kabarin sa ba kasar da za a zuba masa ba kasar da za a zuba masa wannan ba za ta yi za ta yi tasiri a kansa ba. A da can an ce saboda danshin kasar ne yasa ake barin ta asuma daga sama don kasar na kabarin ya kai ya bi ne ya rike kane to daga baya kuma sai mutane suke wani tunani daban to kaga wannan tunanin don a ga an kawar da shi an yaƙe shi sai a rika kawai tura kowace ma a tura kowace gaba ɗaya tura ta nan a tura ta can ba tare da wannan malam haram ba.
Kuma yake cewa nuna hukuncin wanda ya ce idan na yi kaza ni ba ɗan halatta ne kuma daga baya ya je shin ka fara bi ko kuwa tuba bi sako daga abbakar daga isa abbakar.
Ya faɗi haka don ya tsorata kansa wataƙila ko ya fasa kasancewar ya ce ni ba ɗan halatta ne ba rantsuwa ba ce rantsuwa shi ne abin da ka yi ka rantse da Allah da ko sifofinsa sunayensa da su ake rantsuwa amma duk wata kalma da zaka faɗa sai dai ka faɗa ko dan ka tsorata kanka saboda maganar kafara rantsuwa da mata taso ba kuma cewa ba dan halal ba wannan ba zai sa ya zama ba dan halal din mutum dan halal din lokacin wanda aka haife shi ta hanyar aure na shari'a to kuma in haka aka yi aka haife shi dan ne dan ya faɗa da baki ya ce shi ba dan halal ba zai canza komai ba.
Wannan ne ce mutane sun bani ajiyar kuɗi amma idan wani ya zo ina bashi shin hakan ya halatta?
Ina bashi bashi ko
yana
bashi kyauta.
Sakon yajin bashi ya ke nufi ko yana bashi bashi.
To in aka baka ajiya ka ɗauka ka yi wani abu da ita ko ka ba wani bashi ko kai ka yi amfani da ita ta zama bashi saboda haka in aka zo za ka biya mai ajiya zai abin nan ba wai haramun ba kai amma tunda haka yi tasarrufi a cikinta to ta zama bashi. Bambancin ajiya da bashi ita ajiya idan da wani abu zai same ta na tsotsayi mutum ya baka ajiya kaje ka ajiye inda ya kamata ka ajiye inda kai ma nan kake adana dukiyarka sai kuma aka yi rashin sa'a barayi suka zo suka kwashe dukiyar ko kuma gobara ta zo ta ci dukiyar to a ajiya ce ba za a ce ba zai ce sai ka biya shi ba dan da ban ya amince da kai ne yasa ya baka to kuma al'amin la yazman wanda ka amince masa ba za ka nemi ya biya abin da ya salwanta a hannunsa ba haka ita ajiya ba a ajiya sai in an gane cewa akwai ganganci wato an ba wa mutum amma ya ganganci wajen ajiya ya ajiye ta inda ba ne ya kamata ya ajiye ba sai aka dauke to a irin haka sai a ce tunda ya zanganci yanzu amma in dole ne ne ce ba a ji ita ba a ji sabanin bashi shi bashi idan aka baka bashi yanzu kana kana juyawa sai wasu suka kwaci yana nan a matsayin ana jin ka bashi ne kudin nan sai in ya ga dama ce ya fi maka daina tausayin ka amma ba wai dan bai halacce ka kudin sa ba sabanin ajiya bai halacce ce a bashi kudin sa ba saboda haka yayin da aka baka ajiya sai ka dauka ka babu wani rance ko ka bashi kyauta ko kai kai har ka gaban ka da kudin to ta zama bashi don haka mu'amalar bashi ne za a yi da kai don haka in ka zo in aka zo nema ba magana ka ce ko ta kalwanta ko abin da tunda ka ranta ne sai ka biya
kuma yake shin hadisin da ke cewa a yi tofi a hannu kuma a yi salatu da nafi yayin kwanciya bacci shin wannan ya kamata a fara tsakanin karatun salatu da nafi ko tofi ta jikin hotel
Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta al-mu'awwidhat al-mu'awwidhat sura qul huwa Allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sai ya tofa a hannun sa ya shafi jikinsa lokacin da yayi rashin lafiyar sai ya zama bai iya ba sai da sanan Aisha takan karanta ta tofa masa amma sai ta shafe jikinsa da hannunsa kuma saboda albarkar hannunsa wato da kuma ta shafe hannunsa sai ta shafe kuma jikinsa da hannunsa shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai an karanta an tofa sannan ake shafawa ba wai sai an shafa sannan an karanta ba
wannan yake malam azan shawara yadda zan yi haddan hadisi
to yadda muka faɗa a haddan qur'ani ne za a faɗa a haddan hadisi wato la ya kashi qur'ani wani abu ne da yake an san shi kai da jini gashi nan a rubuce a cikin takaddu ya fara da fatiha bakara sannan ya kare da nasi ya wannan shi da qur'ani duk inda kaje ka komo dai iya wannan ne qur'ani sabanin hadisi yana da fadi da yawa hadisi hadisai ne wanda suna nan zuban nan ne saboda kaga ba abu ne kadan ba la ya ka in ka tashi ka fara da wanda yake mafi sauki a hadda har ka kai ga wanda suke manya-manya to ka fara misali da al-arba'un an-nawawiyya yake ci arba'un hadisan ka gama shi ka karanta irin su umdatul ahkam in ka gama ka shiga irin su al-muntaka da ibn jarud shi ma dan kalami ne ka je irin su bulughul maram adillatul ahkam al-hafiz ibn hajar ka kara gaba kaje su al-muharrar na ibn abdulhadi kara gaba kaje sarfar al-muntaka al-akhbar na al-majid ibn taymiya al-majid abu al-barakat ibn taymiya al-muntaka al-akhbar har kaje kuma nisa tafiya ta yi tafiya a jikan su sahih al-bukhari sahih muslim da sauran tafsirin sunan to haka ake mataki-mataki kuma idan za ka yi sai ka yi a hannun wani malami wanda yake shi ma ya san abu kuma shi zai dora ka akan hanya ga yadda za ka yi da yadda za ka yi sannan waɗancan matakai da muka faɗa wajen da alƙur'ani na kintatan lokacin da ya dace da gurin da ya dace da maimaitawa kai a kai da bita wannan su ma duk za a faɗe su a nan dole yana buƙatar haka kafin ka sarki na
wannan tambayar mu ta ƙarshe a wannan rana kake cewa shin ya halatta a ci kayan noma da kaka a ajiye su
duk abin da yake akwai shi baje-baje yan watacce ne sayan sa a ajiye ba zai sa yi tsada ba to babu ne idan ka saya ka ajiye amma in abin da ka saya in ka ajiye zai yi sa ayi a wahala wajen neman sa kuma ya zama ya ƙara tsada saboda babu to haramun ne wani ya saya ajiye saboda ka ya danganta da yawan abu a kasuwa idan ya yi yawa ana neman kai da shi masu shi suna neman mai saya gashi nan kowa ya zo a sayar masa ba wahala to dan ka saya ka ajiye nan gaba yayi tsada ka sayar ba komai amma ka saya ka saye daga kasuwa ya zama ana ta nema ba a samu ba dan haka nan da nan farashin sai ya tashi sannan ka fito da naka to wannan shine ihtikar wannan shine haramu shine wanda duk wai Allah ya lalace shi
kuma faru ka da manta da shirin fitar da rahama kenan wanda yake zuwa muku daga nan gidan radio rahama principal umma ni ta ce san da boko da dubo uku a san gona wata kuma za ku yi aiko tambayoyin ku a duk inda kuke kamar yadda ake jin yanzu a shafinmu na wato a kan yanar gizo gizo wato www.rahma.com inda duk inda kake za ka ji mu a kan wannan shafin idan ka buɗa kuma za ku yi to mana tambayoyin ku ta kan lambar waya 08050 5782 97 sai kuma adireshin mu na email wato fatawirrahama@gmail.com ko kuma ka turo tambayar ka ta shafin na Facebook wato Rahma Radio. In ka shiga za ka ga shafin fatawirrahama za ka iya turo saƙon tambayar ka ta wannan rana. Madadin shirin malamin da ya amsa tambayoyinku wato da su Mahmud Sani Umaru Jalmo ta iya wa masu sauraro sallama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na na shi ta Allah sai ka da miji ne maka rakiya a dukkan lokacin da kake cewa mu haɗu idan Allah ya kai mu gobe to mun ci gaba da amsa tambayoyin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa la anna katabna 'alayhim an qutulu anfusakum أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا